daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1622 da kuma 25. Abin niyyar mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyyar abin nan kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farincin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana amma a nan Washington DC karfe 10 na safe. Yau 24 ga watan Disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya.
An horar da ƴan gudun hijirar dake Minowa dake Jamhuriyar Kamaru aikin dogaro da kai. Yanzu haka kasashe shida ne suka fara wani taro a Pakistan domin duba yadda za su tankaru kalubalen ayyukan ta'addanci. An bayyana abubuwa biyu ne dake karfafa matsayin tsarin shige da fice a gwamnatin shugaba Donald Trump.
To a cikin rahotannin namu ne za ku ji cewa an tsaurara matakan tsaro a sassan Najeriya yayin da Kristoci ke shirin bukukuwan Kirsimeti.
Muna nan mun shirya tsaf domin yi wannan bukukuwan a cikin kwanciyar hankali, wato ma'ana muna da isasshen jaman tsaro.
To ko me Kristoci a Jamhuriyar Nijar suka tanadarwa lokacin na Kirsimeti?
Akwai waƙoƙin da za mu yi da kun mu ci abinci tare da kowane mutane. Ba ma Krista kadai, wanda ba Krista kadai ba, su ma duk suna zawa, duk mun gaici kowa da kowa, duk mun san mun zam dai.
Muna tafi da ƙarin bayani da kuma wato wani rahoto na musamman kan wani mutum da ya tsinci sama da rabin miliyan naira ya kuma mayarwa da mai kuɗin. Sannan za ku ji maimaicin shirin duniya Amurka, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga Najeriya waɗanda suka bar matsuguninsu sakamakon Boko Haram suka yi tunga a sansanin 'yan gudun hijirar da ke Minawo na arewacin Jamhuriyar Kamaru, yanzu suna da yiwuwar zamewa abin koyi. Hakan ya biyo bayan horon da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi musu ne na zamewa mutane masu dogaro da kansu da yadda za su amfani kansu da al'ummarsu a duk lokacin da suka koma ainihin gidajensu, in ji wakilin wannan gidan rediyon. Misali, Naomi Hammond, wata 'yar shekaru 29 da haihuwa, ta kware ne ga aikin kafinta domin yawancin kujerun zama a makarantar da ke cikin sansanin na Minowa ita ce ta yi su. Naomi ta kwashe shekaru 2 cikin wannan sansanin, ta ce a cikin watan Nuwambar da ta gabata ne ta kammala horaswa da ta samu a tsawon watanni 6 a matsayin kafinta. Ta ce ta zaɓi aikin kafinta ne saboda idan ta koma Najeriya ya zama cewa za ta iya yin kujeru da dai wasu abubuwan amfanin da kafinta ke iya yi. Haka kuma wannan aikin hannu da ta koya yanzu ya zama wata hanyar samun kuɗin shiga a gare ta. Wannan matar da take da 'ya'ya biyu ta ce wani lokaci can baya ta dogara ne ga mijinta wanda 'yan Boko Haram suka kashe shi a Najeriya. Ta ce tun daga wannan lokacin ne take dogaro da taimakon abubuwan jin kai da take samu bayan da ta iso wannan sansani a Kamaru. Ta ce yanzu tana samun dala 5 bayan ta kammala kowace kujera daya. Wannan horoswan da ba Naomi ce kadai ta same shi ba, yana daga cikin abubuwan dogaro da kai da kwamitin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya samarwa 'yan gudun hijiran domin su samu abin dogaro da kai bayan sun bar sansanin. Yanzu haka kasashe 6 ne suka fara wani taro a Pakistan domin su duba yadda za su tunkari kalubalen ayyukan ta'addanci da kuma haɗin kai a tsakaninsu. Kakakin Majalisar Dokokin kasashen Pakistan, China, Russia, Turkiya, Afghanistan da Iran su ne ke jagorantar tawagar kasashensu wajen wannan taro, kuma ana gudanar da taron ne ƙarƙashin tsauran matakan tsaro a babban birnin ƙasar na Pakistan. Shugaban Majalisar Dattawan ƙasar Pakistan, Raza Rabbani, ya yi amfani da wannan taron wajen ƙin yadda da manufar abinda shugaba Donald Trump ya ce na ganin laifin ƙasar ta Pakistan na gazawar Amurka akan ƙasar Afghanistan. Rabbani ya ce sun gani a cikin 'yan kwanaki biyu da suka gabata mataimakin shugaban ƙasar Amurka har yana da ƙwarin gwiwa da ikon cewa an saka ƙasar Pakistan a cikin ƙasashen da ake sawa ido. Shugaban Majalisar ya ce to bari ya faɗi da babban murya kuma duniya ta saurara, Pakistan ƙasa ce mai cikakken 'yancin cin gashin kai kuma ba ta karɓar umarni daga hannun kowa balle ma Amurka. waɗannan kalamai na rabani dai suna nufin amsa ce kai tsaye ga kalaman Mike Pence a lokacin da yake wa sojojin Amurka jawabi sa'in da yake ziyara Afghanistan ranar Alhamis din da ta gabata. Anjo Pence yana cewa Pakistan ta jima tana baiwa ƴan ta'adda irin su Taliban da sauran kungiyoyin ƴan ta'adda mafaka a wannan karan gwamnatin kasar Pakistan ta yi amfani da a wannan taron gwamnatin kasar Pakistan ta yi amfani da shi domin maiwa Pence da martani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. An bayyana abubuwa biyu da suka faru a kwanakin nan da su ne suka karfafa matsayin gwamnatin shugaba Donald Trump akan matsayinsa game da tsarin shigar fice wanda ke da nasaba da tsarin iyalai wanda shugaban ya ce yana kawo wa ƙasa barazana a harkokin tsaro. Taylor Hilton wanda shine mukaddashin mai magana da yawun ma'aikatan tsaron cikin gida ya faɗa a cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannunsa jiya Asabar cewa ma'aikatarsa ta tabbatar cewa waɗanda ake tuhuma da harin ta'addanci a Harrisburg da Pennsylvania da ma wani da ake tuhuma da ake tsaye da shi yanzu haka akan tuhumar aikata aikin da ke da alaka da ta'addanci da kuma halatta kudaden haram dukkansu waɗanda suka ci gajiyar tsarin zaman iyalansu Amurka ne ta hanyar zamar su ɗan ƙasa. Ya ce wannan yasa gwamnatin ta shugaba Trump take nuna damuwarta ta samarwa mazauna ga waɗanda suke da wannan damar tsarin iyalansu. A ranar Juma'a da ta gabata ne dai wani ɗan bindiga a Harrisburg wanda baƙon haure ne daga ƙasar Masar ya harbi ɗan sanda a sassa daban-daban a cikin garin wanda daga bisani ƴan sanda suka yi nasarar kashe shi shi ma. Ma'aikatan harkokin wajen ƙasar Koriya ta Arewa ta kira takunkumin baya-bayan nan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa mata wannan ta ce tamkar tana kada gangan yaƙi ne domin haka yana nufin kulle harkokin tattalin arzikin ƙasar ɗungurungun a cikin wata sanarwa da ke ɗauke da labaran kamfanin dillancin labarai na ƙasar KCNA da ta fitar. Mai magana da yawun ma'aikatar ya ce Pyongyang kai tsaye ta sa kafa ta yi fatali da wannan kuduri ta ce wannan kuduri ba komai ba ne illa sakamakon rawar da Amurka ke takawa na game da nasarar da Koriyan take samu wajen sarrafa shirinta na makamin nukiliya. A ranar Juma'a ta gabata ne dai kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince ya sake kakabawa wani zagayen takunkumi ga Koriya ta Arewa inda take auna bangaranta na mai da ma na shirinta na makamai. A cikin sanarwar da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta fitar yau Lahadi ta kalubalanci Amurka tana cewa idan har tana son ta zauna lafiya to ta jingina manufofinta masu gauni kana ta koyi zaman cikin ƴan uwanta ƙasashen duniya musamman waɗanda suka mallaki makamin nukiliya. Hawa kuma ƙasar ta Koriya ta Arewa ta gargaɗi duk wata ƙasa da ta goyi bayan ƙudurin to ta kuka da kanta a su domin ko duk abin da ya same ta ita ta janyo.
Ladan Ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yayin da Kristoci ke shirin gudanar da bukukuwan Kirsimeti a Najeriya, jami'an tsaro a sassan kasar sun ce sun kammala shirye-shirye na tabbatar da tsaro domin ganin an yi bukukuwan cikin kwanciyar hankali. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da halin da ake ciki dangane da hakan a jihohin Adamawa da Taraba.
Kawa yanzu hukumomin tsaro a waɗannan jihohi sun ƙara tsauraran matakan tsaro ne domin ko ganin an gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara cikin koshin lafiya, musamman ma gane da matsalar Boko Haram ke ƙara saka fargaba da mata raddadi a zukatan jama'a. Matakan dai sun mako haya da ƙara bazu jami'an tsaro da kuma ake sayin shirin kota kwanan taunin tsakuwa domin a yata ji tsoro, inda jami'an da suka haɗa sojoji, ƴan sanda da masarar masu ɗamara kan gudanar da shawagi kamar yadda na gani a jihohin Adama da Taraba. Da yake ƙarin haske game da matakan da suka ɗauka yanzu, kakakin nan tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Adama Suleiman Baba ya ma buƙaci jama'a ne da su ma su sa ido.
Alhamdulillah shirye-shirye ya kankama. Mu a matsayinmu na jami'an tsaro mun riga mun ba da oda wuraren da yaranmu za su je su ba da tsaro musamman a wuraren ibada da kuma wuraren shakatawa da muke da su a cikin kwaryar birni da kuma manyan birane da muke da su a jihar Adamawa. kuma tare da kyakkyawar alaka da jami'an tsaro musamman yan sanda dama idan aka samu irin waɗannan lokuta mukan yi kokari mu canja operational plans na ba mu nasu muna ba su sai mu ga wuraren da za su zuba jami'an su da kuma wuraren da in akwai gibi mu kuma za mu iya zuba namu haka muke aikin nan kullum kuma mun ƙara tsanantawa musamman ma a bana muna kyautata zato za a yi hidimar Kirsimeti da kuma sabuwar shekara cikin koshin lafiya.
Tun farko Peter Jana na ƴan sandan kasar ya umarci rundunonin jihohi ne da su ƙara baza jami'ansu a wuraren hada-hadar jama'a da kuma jami'u domin tabbatar da doka da oda. SP Uthman Abubakar da ke ma zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Adamawa ya ce tuni fa suka shirya tsaf domin fuskantar bukukuwan Kirsimeti kuma sabon shekara.
Muna nan mun shirya tsaf domin yi wannan bukukuwan a cikin kwanciyar hankali wato ma'ana muna da isasshen jami'an tsaro wanda za su baza su da inda ya kamata musamman wajen ibadu da kuma inda za a taru a bukukuwa. Bukatar mu dai shi ne al'umma mu na jihar Adamawa su ci gaba da bamu goyon baya kuma musamman su tunga sa ido akan duk inda za su tafi da kuma duk inda za a taru na bukukuwa.
Gwamnatin Najeriya dai tuni ma ta ayyana gobe Litinin da kuma jibi Talata a matsayin ranakun hutu domin bikin Kirsimeti inda mabiya addinin Kirista kan taro a majami'u domin gudanar da sujjada tunawa da ran da aka haifi Yesu Kristi wato Annabi Isa alayhi salam inda aka ziyarci ƴan wada abokan azuka baya ko gace yace da matan da tande Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz a makwabcin Najeriya wato Jamhuriyar Niger mabiya addinin Kristan ne suka fara bukukuwan share fage tun daga yau Lahadi domin gudanar da ibadu da shagulgulan na Kirsimetin wannan shekara. Daga mai ga rahoton
jam'in sallolin mako-mako da ke gudana a kowace ranar Lahadi ne yake garwaye da hidimomin sallar Christmas ko kuma Noel a bana, abinda ya ƙara wa sallar armashi. Tala'akari da yadda majami'un birnin Yamai suka cika da mabiya addinin Kirista maza da mata, yara da manya tunda hantsi. Reverend Sabo Baciri shine limamin majami'ar Eglise Assemblée de Dieu ta unguwar Wadata.
Akwai wake-wake da mun ka shirya dan saboda mu daukaki sunan Ubangiji, dan saboda yau rana far'a ce, rana murna ce, dan saboda Isa Almasihu mai ceton duniya ya zo duniya dan aihe shi. Yau ne muke murna da Isa ya zo cikin duniya kuma ya ceci duniya, dan saboda muna son duka Niger a bar samun matsaloli na wajen saba ma juna wajen addini.
Sallar Christmas wani lokaci ne na sada zumunta tsakanin ƴan uwan juna da sauran abokan zama, saboda haka Kristoci kan shirya liyafar cin abinci domin kowa. Inji Madam Yakuba Amina.
Tunda an ranar haihuwar mai ceton mu ne na ceton duniya duka, Yesu Kristi Almasihu. Kai waƙoƙin da za mu yi da kun mu ci abinci tare da kowane mutane. Ba ma Krista kaɗai, wanda ba Krista kaɗai ba, su ma duk suna zauwa, duk mun gayyaci kowa da kowa, duk mun san mun zam dai. Don duk cikin musulmi ba a cewa duk cikin linye ɗin su babu Krista, kuma duk cikin mu Krista ba a cewa ba karwan ɗan uwa musulmi, duk mun zam dai. Muna zama tare, muna hira, muna kaman gayyatar juna, in kaman muna da wata ranyo haka, muna kiran su mu yi hira, mu yi shan haka tsakanin juna. Gaskiya muna waye kan juna, Allah ya ƙara maimaita muna. Gaskiya ina kowa da kowa barkar sallah.
Likitar da ke damun kasashen duniya a yau na kan gaban matsalolin da Kiristoci suka dukufa ga yin addu'o'i a kansu don neman mafita a wajen Ubangiji.
Kana ganin ko ina kucece kucen da aka yi zaman lahiya ya tabarbare gungu-gungu. Muna son Ubangiji ya kare kasarmu, ya kare kasashe salama da Isa Almasihu ya zo ta kasance duka cikin kasashe na duniya duka, ba Niger ba kaɗai. Zaman lahiya aka ce ya yi zama ɗan sarki. Sakon da nake wajen mabiya addinin Krista shine su bar barin addu'a, ai ta addu'a don saboda ƙasar Niger. Kuma ina ce musu barka da sallah, Ubangiji ya albarkace mu duka.
Waɗannan hidimomi na sallar Christmas za su gaba da gudana har izuwa yammacin wannan rana a matsayin somin taɓin bukukuwan da mabiya addinin Krista suka tsara domin raya daren 25 ga watan Disamba a nan Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To da fatan za a yi mana afuwa kan kutsen da kuka ji kafin wannan rahoto. To masu yi magana dai kan ce na Allah ba sa karewa kuma inda ranka zaka sha kallo. A kwanakin baya ne wani mutum mai suna Bashir Usman dake sana'ar tuka keke napep ya tsinci sama da rabin miliyan na naira a cikin napep dinsa da wata fasinja mai suna Madam Victory ko kuma maman Eje mata manta a Jos Jahar Plateau. Ya kuma neme ta ya mai mata da kudinta ba tare da ko sisi yayi ciwon kai ba duko da halin kuncin rayuwa da yake ciki. A cikin wannan rahoton da wakilin sashin talabijin Ilyas Kasim ya aika mana daga Jos za ku ji hirar da Malam Bashir da matarsa Hajara Dawud da ita ma mai kudin wato maman Ijima da shugaban majalisar malamai na ƙasa Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir da ya tsokaci kan wannan lamari da kuma abin da wasu jama'ar gari ke cewa dangane da wannan namijin kokari da Malam Bashir yayi na maida waɗannan kudade.
Bayan ya sallami iyali Malam Bashiru sai fita nema a sabon babur dinsa. Yakan zazzaga sassan cikin garin Jos da kewaye yana dauka yana aje fasinjoji inda a rana mai kamar ta yau ne kwanan baya ya dauki wata fasinja wacce ta yi mantuwa a babur din nasa.
Ina cikin aiki na ranar Asabar ta wuce na dauki wata mata daga nan Dilimi ana cewa wurin Bucala masallaci Enta zuwa Kokin Alkwatas. Na dawo nan gunda muke sallah masallaci Ngoyin na zo na ajiya wurin sallar magariba kenan sai na ga leda. Sai ce kaga yara abin mata ne sai kamanta mutane kaya da shin keke samu wahala. Na je gida kenan na zo na gama ci abinci sai ce da mata na mi kuma je kantin mu duba mu ga muna sa hanti sai ga dubu ba kudi a ciki. Na farko ga dubu ta 80,000 dubu 80 muna duba da ce wancan ledin mai a ciki ina sake samu dauko sai ga dubu 150. Ta ce a kudin fa da yawa fa na ce wallahi kudi da yawa. Ta ce sake duba na sake duba sai ce ai ga wasu kudin a ciki. Ta ce kai abu kaman farki sai ce mata wallahi kuwa daga nan muka duba muka hada kudi 500 da 80 da kuma wasu yan kanan fots a ciki. To yanzu ya za a yi nace masa to yanzu ina jinki da ke yayi ki ganzaya da kudin zace ma ai wannan kudi a ne mai shi a yin musu zace ba za ta ba wani ba ciki zace ina ai ta ba da ci haram ba kuma yan ta ba da ci haram ba ce masa nagode mi tace mun ni nake ce mata tsoron Allah saboda kuma yanzu in ce mata kuma ga abin zai faru zace mata nagode amma ina sunce bakin ki ne.
One fateful day me and my friend
rannan ne ni da kawata za mu buki sai muka shatar babur da muka isa sai muka tara ana bukukuwa guda biyu. Sai na tafi domin in tambayo wanne ne namu. Na tambayo na dawo sai na samu ta sallami mai babur. Ban ga jakar da na ajiye a bayan mai babur a hannunta ba. Na tambayi ina jakata sai ta ce ita jakar da muka saka kyautar da zamu baiwa ma'aurata ta riko. Nan sai na zabga ihu mai babur ya tafi da jaka da kudi makudai a ciki. Muka bi sawun mai babur din ma bamu ganshi ba. Hankali na gaba daya tashi sosai. Da muka dawo kasuwa sai aka bani shawaran in je in sanar a gidan radio ko a ofishin kungiyar masu babur.
So on Monday,
ran Monday sai na kama hanya zuwa gidan radio. Isa taki da wuya sai aka kira ni cewa in dawo ga mai babur ya dawo da jaka. Na dawo sai na ga mai babur da jaka. Na karba na duba sai na ga kudi daidai naira 1585 ko naira 1 ba ta yi ciwon kai ba. Na ji kamar ina mafarki. Ni mamakin cewa a wannan yanayi na kunci da ake ciki na rayuwa har mutum zai tsinci rabin miliyan ya dawo da shi a shedai har yanzu akwai mutanen kirki.
Hamba
amma suka suna ce min ni wawa ne ni ban da hankali na yi sabayin da arziki ba zan taba yin arziki ba ni a wahala zan kare samtin ladar da za ta fadin maganganun su da albarkacin bakin su ni tunani na na san duk abin da Allah ya sa ya same ka zai same ka abin da Allah ya sa baraka isa ba za ka samu baraka taba samu ba har abada
ka mai kudin ka shi ma wannan halin da ake ciki yanzu na rayuwa shi ma in kudin aka ce kan babu ba zai ji dadi ba shi yasa kawai na ce ni mu masu shi ya mai musu da shi.
Labarin wannan namijin kokari da Bashir da matarsa suka yi ya baza gari gami da yabo da kyaututtuka da suka samu daga ita matar da ta yi mantuwar zuwa ƴan uwanta ƴan kasuwa zuwa sauran manyan gari kowa sai san barka
musamman a irin wayannan kasashe da ake ce wane ya sace trillion kaza ko billion kaza to aka samu ana karantar da yara tsoron Allah da wadatuwar zuci da taimakawa sai na ce to mu bashi kudi 20,000 dan kara karfafa shi akan wannan hanya da yayi da yin addu'a Allah ya kai mu lokacin da ire-iren su za su zamanto sun rike kasa su damu da muhimmancin kasar da al'ummar su da duniya gaba daya.
Tiya aikin mu zai zama yana da tasiri
kuma zamu zama masu kima a idan al'umma idan ana aikata gaskiya irin wannan.
Ya kamata a ce manyan mu da kananan mu duk mu emulate wannan habit din na kin haram, mu tsaya ga halak sai mu samu taimako a gurin Allah.
Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu.
Sai za gogo nan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 20 wato 4 ne ma kenan da minti 20 a birnin Jos da Yaounde da Njamena da kuma Yamai na Jamhuriyar Niger. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga maimaitin shirin Duniya Amurka. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Duniyar Amurka. A ranar Laraba da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya samu wata gagarumin nasara a majalisar dokokin kasar bayan da majalisar ta amince da wani kudurin doka da zai kawo sauya tsarin karɓar kudaden haraji a kasar wanda ya ce zai rage kudaden haraji da ake biya. Shin ko me yasa ƴan jam'iyyar Democrat suke adawa da wannan sabon tsari da zai rage kudaden haraji? Sai ku biyo mu a cikin shirinmu na Duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Gaban Amurka Donald Trump ya kasance mai cike da farin ciki yayin da yake jawabi a gaban magoya bayansa a wajen fadarsa ta White House yayin da dimbin manyan ƴan jam'iyyarsa ta Republican suka rufa masa baya.
It's the largest, I always say the most massive, but it's the largest tax.
Kamar yadda na faɗa, wannan shine rage kuɗin haraji mafi girma a tarihin ƙasar mu. Wannan abu ne na musamman.
Really something special.
A cewar shugaba Trump, sauyin da za a samu a tsarin harajin zai taimakawa Amurkawa masu matsakaicin kudaden shiga. Zai kuma taimakawa manoma da ke faɗi tashin ganin sun ci gaba da rike gonakinsu. Sannan kudaden harajin da za a rage zai sa kamfanoni su saka hannayen jari a Amurka, a cewar Trump.
This is going to mean companies are going to be coming back. You know, I campaigned on the fact that
hakan na nufin kamfanoni za su fara dawowa. Kuma na alƙawari a lokacin neman zabe na cewa ba za mu sake bari kamfanoni su salwanta ba. Za su zauna a ƙasar mu. Kuma na san kun ga abubuwa da ke faruwa na alkhairi.
To sai dai ƴan Democrats suna adawa da yadda aka yi hanzari aka amince da wannan kuduri a majalisar ba tare da an ji ta bakin al'ummar ƙasa ba. Da kuma yadda aka cusa wasu sauye-sauye a baya-bayan nan. Sun kuma ƙara da cewa tsarin na ɗauke da wasu matsaloli da dama da ka iya ba masu hannu da shuyi ƙofar kaucewa biyan kuɗaɗen haraji. Chuck Schumer shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka.
Corporations are flush with cash right now.
Yanzu haka manyan kamfanoni na da maƙudan kuɗaɗe. Fannin saka hannun jari na bunƙasa, amma ba a samun ayyukan yi. Kaga duk kamfanonin da suka ce za su yi amfani da shirin rage kuɗaɗen haraji sun ce za su sake sayo hannayen jarin da suka sayar. Wannan wani lamari ne da ba zai taɓa taimakawa talaka ba.
A cewar shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa Chuck Schumer, sauƙin da za a samu a fannin harajin ƙasar zai sa kuɗaɗen da ake biya na inshorar lafiya su tashi. Ita ma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce wannan rage kudaden haraji zai taimaki masu hannu da shuni ne kawai, inda sama da kashi 80 na sauƙin da za a samu su za su mora. Sannan ta ƙara da cewa Amurkawa miliyan 86 da ke aiki za su ga ƙarin kudaden haraji.
Abinda suka ba Amurkawa ma'aikata bai taka kara ya karya ba, kuma alfanunsa na ɗan wani lokaci ne. Amma ragin kudin harajin da masu hannu da shuni za su samu na da girma kuma na dindindin ne.
A halin da ake ciki dai, nan ba da jimawa ba, masu biyan kudaden haraji za su ga rage a kudaden da suke biya, amma kuma na ɗan wani lokaci ne, domin nan da shekarar 2025 alfanun da suke samu daga sabon shirin na rage kudaden haraji zai kawo ƙarshe. An yi hasashen cewa idan aka fara amfani da wannan sabon tsari na rage kudaden harajin, nan da shekaru 10 masu zuwa za a samu ƙarin dala tiriliyan 1 akan kusan dala tiriliyan 20 na basussukan da ake bin Amurka. To amma baya ga wannan hasashe, yanzu haka shugaba Trump na son ran wannan nasara da ya samu a fannin rage kudaden haraji za ta samu goya bayansa su ci gaba da kasancewa tare da shi. Kamar yadda mai fashin baki Robert Jones na cibiyar Public Religion Research Institute ya ce.
I think people are pretty dug in. So we're seeing, you know,
ina gani mutane sun kafe da nuna mai kauna. Shi yasa muke ganin daga cikin masu kaunar sa akwai waɗanda ba za ka taba iya sauya musu ra'ayi ba. misali kamar fararen fata masu bin ɗariƙar Evangelica waɗanda a cikin kowane goma za ka ga bakwai suna mara mai baya.
More than 7 in 10 support him.
Yanzu dai wani lokaci da za a iya gwada goyon bayan da shugaba Trump ke da shi shine lokacin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a baɗi na 'yan majalisar dokokin Amurka. Tarihi dai ya nuna cewa mafi yawan shugabannin Amurka da ke wa'adinsu na farko ba kasafai suke cin zaben tsakiyar wa'adi ba, kamar yadda Molly Reynolds ta cibiyar Brookings ta lura.
One thing that we know is that the president's party usually loses seats.
Wani abu da muka sani shine jam'iyyar shugaba mai ci kan rasa wasu kujeru a zaben tsakiyar wa'adi a lokacin wa'adinsu na farko. Hakan kuma na ƙara taɓarɓarewa, kuma idan muka lura da irin matsayar da shugaban yake a yanzu a siyasance, ina ganin haka zai shafi jam'iyyar ta Republican a shekarar
2018.
To haka ne sa masu gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a irin su Frank Newport suke ganin cewa babban kalubalen shugaba Trump a shekara mai zuwa shine yadda zai kara yawan magoya bayansa.
Idan har yana so ya samu ƙarin farin jini, sai ya ƙara neman haɗin kan 'yan Democrat da 'yan majalisar masu cin gashin kansu, domin yanzu farin jininsa kusan kashi 30 ne cikin 100, kuma hakan yana da wuya.
To kamar yadda masu lura da al'amura suka nuna, sai in har an samu sauyi. Amma akwai alamu da ke nuna cewa shugaba Trump ya ɗauki hanyar bin sahun magabatansa, wato Barack Obama da kuma George W. Bush, waɗanda su ma suka faɗi a zaben tsakiyar wa'adi a lokacin mulkinsu. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za mu dinga ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Jim Malone da Zlatika Hawk da suka haɗa ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ɗoruwan 'yan gudun hijira daga Najeriya ne waɗanda suka bar matsugunninsu sakamakon Boko Haram suka yi tunga a sansanin 'yan gudun hijirar da ke Minawo a jamhuriyar Kamaru. Yanzu suna yiwuwa su zame abin koyi. Hakan ko ya biyo bayan horon da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi musu ne na zamewa mutane masu dogaro da kansu ta yadda za su amfani kansu da al'umma a duk lokacin da suka koma ainihin gidajensu. Yanzu haka kasashe shida ne suka fara wani taro a Pakistan domin duba yadda za su tunkari kalubalen ayyukan ta'addanci da kuma haɗin kai a tsakaninsu. Kakakin Majalisar Dokokin Kasashen Pakistan, China, Russia, Turkiya, Afghanistan da Iran su ne ke jagorantar tawagar kasashensu wajen wannan taro, kuma ana gudanar da taron ne a ƙarƙashin tsauran matakan tsaro a babban birnin ƙasar Pakistan. Abubuwa biyu ne da suka faru kwanakin nan suka ƙara ƙarfafa matsayin gwamnatin shugaba Donald Trump akan matsayinta game da tsarin shige da fice da ke nasaba da tsarin iyalai, wanda shugaban ya ce yana kawo wa ƙasar barazana a harkokin tsaro. Taylor Hilton, wanda shi ne muƙaddashin mai magana da yawun ma'aikatan tsaron cikin gida, ya faɗa a cikin wata sanarwar da ke ɗauke da sa hannunsa a jiya Asabar cewa ma'aikatarsa ta tabbatar da cewa waɗanda ake tuhuma da harin ta'addanci a Harrisburg, Pennsylvania, da ma wanda ake tuhuma da ake tsare da shi yanzu haka a aikata aikin da ke da alaka da ta'addanci da kuma halatta kuɗaɗen haram waɗanda suka ci gajiyar tsarin zaman Amurka ne ta hanyar zaman iyalansu a nan cikin Amurkan. Ma'aikatan harkokin wajen ƙasar Koriya ta Arewa ta kira takunkumin baya-bayan nan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa mata, wannan tamkar tana kaɗa gangan yaƙi ne, domin ko haka yana nufin kulle harkokin tattalin arzikin ƙasar ɗungurungun. A cikin sanarwar da take ɗauke da labaran kamfanin dillancin labarai na ƙasar KCNA da ta fitar, mai magana da yawun ma'aikatar ya ce Pyong kai tsaye ta yi fatali da wannan ƙudiri.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen wannan shiri a jerin shirye-shiryenmu da muke gabatar muku, wanda kuma shi ne na ƙarshe a yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 5 kenan na agogon Ghana. Yanzu mu da din Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatarwa da kuma Chibahiro da Yaudane da ya haɗa mana shirin kamar da kuka ji shi. Sai injiniyanmu Al Santos Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.